وعلى أصحابه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Malamannya da dattawanmu da manya-manyan waɗanda suke tare da shi a nan, da dukkan waɗanda suke sauraronmu a cikin gida, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a nan cikin shiwayi na hausare jirgin ce, yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haluwa a kofar gidan marigayi Malam Umar Dan Tijjani Allah jikansa, za mu ƙara tunatar da tarukanmu a kan abubuwa da muke tunatar da tarukan namu a yau da gobe. A yau dai insha Allahu ta'ala muna tare da bayani a kan turai, wato ƙabiloli na Usman bin Affan Zunnurai radiyallahu ta'ala anhu na ɗaya shi ma. Kamar yadda muka gabatar da Al-Sadiq shi ma a wani majalisi, muka gabatar da Al-Faruq, yau muna tare da Zunnuraini, sannan kuma a gobe muna tare da Al-Karrar Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Waɗannan sahabbai wanda su ne Al-Khulafa'ur Rashidin, za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi kasaf yin muku jiddi majalisa jiddi, in kuma ya samu ma har uku a mashirin da bayani da muka fara na bayyanan fadalolin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama. Saboda mun je zamani ko wani yanayi da ake la'antar su, ake zagin su, ake toshe su, duk da kasancewar duk mutumin da ya zama ko musulmi ya zama musulmi ne ta hannun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama, babu wani waje da musulunci ya shiga face waɗannan bayin Allah su ne suka shigar da musulunci wannan waje. To kasancewar al'umman musulmai sun jahilci fadalolinsu da darajojinsu, muka fara sa a sashi na musamman na bayanin fadalolin sahabbai manya-manya daga cikinsu. Daga bisani kuma mu zo mu yi bayani ga manyoyin da zai gane fadalin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya. Shi dai wanda yau muke tare da shi Zunnurai shi ne Usman bin Affan. Usman bin Affan ya kasance yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama, yana cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci a sababin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Daga cikin waɗanda ya kira su shi Abubakar zuwa ga addinin musulunci, suka shiga addinin musulunci. Sannan kuma shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu shi ne mafiya ko mabiyar a shiga addinin musulunci. Waɗanda ake ganin sun yi gashi shiga addinin musulunci su ne Abubakar da Sayyidina Ali da kuma Zaid bin Haritha da kuma Abu Jahl bin Bukhari a wani ƙauye. A wani ƙauye kuma shi Usman bin Affan shi ne na huɗu. akwai wani mutum malamin kira shi ne na biyar wato abubuwan da suka yi shi ne na hudu wannan yana nuna cewa yana ɗaya daga cikin ashabu ko na al-zamuna min al-muhajirin sannan shi kai na Usman radiyallahu ta'ala anhu kakar ta sani cewa ta ta bangaren mahaifiyarsa ɗan suna tagowa ne tare da mahaifin manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda mahaifiyar Usman bin Affan shi ne Arwa mahaifiyar Arwa ita ce mahaifiyar Arwa har Arwa ita ce Hakima ita kuma ita da mahaifin manzo sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi ta gwaye ne ma'ana a cikin ɗaya lokaci guda aka haife su ko kuma ya ce ɗan biyu ne su zo saboda haka kakar sunna Usman radiyallahu ta'ala anhu ta ɓangaren mahaifiyarsa da mahaifin manzo sallallahu alaihi wa sallama ta gwaye ne wannan yana nuna kusanci na da kusanci sosai tun daga nan zuwan addinin musulunci saboda kusancin da yake tsakanin su ne daga nan zuwa addinin musulunci shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu manzo ya aurar masa da Ruqayya tun daga nan musulunci bai zo ba sannan mun ga zan zo mu yi bayani a kai fadaloli na sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu suna nan da dama amma za mu yi ƙoƙari mu bayyana wa ƴan uwa masu sauraron mu muhimman waɗannan fadaloli ne da farko dai shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga cikin as-sadiqun al-awwaluna ila al-islam waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su fadala ta musamman da daraja ta musamman a cikin Qur'ani a ayoyi da dama daga cikin waɗannan ayoyi ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke bayani a kan fadalar waɗanda suka riga shiga addinin musulunci ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن آية الله سبحانه وتعالى يا شيخ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن بسيط كيف الدبريس وينسي سكي جهاد جبنين أي فتح بمكة بلاش بيجيت هذا ومن بسيط شير دبريس وينسي suka ceton da dukiyarsu kuma suka yi jihadi bayan fatihar Makka mana waɗannan mutane guda biyu ba za su dogo ta ba ulaika azam darajatan yace waɗanda suka riga su ga addinin musulunci suka riga ceton da dukiyarsu akan addinin musulunci suka riga kowa jihadi wanda shi Usman bin Affan yana ɗaya daga cikin su Allah yake azam darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu sun fi wanda suka ceto da dukiyar su suka yi jihadi fi sabilillahi bayan su wannan san mutane sun fi su daraja wa kullu wa'ada Allah al-husna Allah yake ko wanne daga cikin su Allah ya musu alƙawarin shiga aljanna amma kuma sun wanda suka riga ceto da dukiyar su suka riga jihadi sun fi na bayan su daraja radiyallahu ta'ala anhu majma'i a wata aya Allah subhanahu ta'ala yake cewa wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wanda suka riga kowa su ga addinin musulunci wanda suka shiga addinin musulunci na farko farko wanda har da shi Usman bin Affan daga ciki yake min al-muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da ansarawa والذين اتبعوهم بإحسان لكم ولم تكنسوا بيئيا بيئيا نشأت فاوا مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه أما يا يجب في kuma kuma sun yarda da Allah radiyallahu anhum wa radiyallahu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada. Allah kuma yace ya tanada musu aljanna wanda a karkashin ta tsirrai guda kuma wanda Allah ya bayyana shi a cikin suratul kitab suke gudana. Allah yake za su bayyana kuma a cikin wannan aljanna din jindin da ذلك الفوز العظيم. الله يسوعنا فيه رجل جنة وتشجع الجنة والبشير ثمان ذو الأرسام من الشكين السابقون الأولين ونجا ونعا آية البيان أكيد ثم أتنا ذو بشير قبل يلم ونن فهذين من ذي صلى الله عليه وسلم ينا شكين ودن بسكر الهجرة زيا حبشة ينا تيد بسمول بسكر الهجرة زيا حبشة wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahlul hijratain afdal min ahlil hijra aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu na ummu sulaym yake wanda suka yi hijra suka tilafar da addini su harfe biyu ma'ana suka je Habasha suka je Madina sun fi wanda suke da hijra guda ɗaya kan daraja. Sahihul Muslim radiyallahu ta'ala anhu yana cikin wadanda suke da hijiran nan guda biyu, ma'ana ya kaura zuwa ga Habasha. Shine hijira ta farko daga cikin addinin Musulunci. Lokacin da sanani ya tsananta wa wadanda suka musulunta a Makka, sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fara su da baki daya, musamman wadanda ƴan uwansu da iyayensu suke azabtar da su, wanda shi Usman bin Affan yana ɗaya daga cikin su. Akwai dattansa ya tuntuɓa masa a lokacin da ya amsa ya shiga addinin Musulunci. To saboda haka manzo ya fara su yi musu umarni ya ce su kaura zuwa bin wani sarki wanda ba ya yarda a zalunci duk wanda ya zauna a ƙarƙashinsa, shi ne Malikul Habasha, sarkin Habasha wanda ake kiransa An-Najashi. Wannan umarni na manzo yasa shi Sayyidina Usman tare da matarsa ƴar gidan manzo sallallahu alaihi wasallam Ruqayya da sauran waɗanda suke tare da su suka daro Makka suka je Habasha, inda yanzu ake kiransa ƙasar Ethiopia. A nan ne Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu matarsa ƴar manzo sallallahu alaihi wasallam Ruqayya ta aika masa ɗa mai suna Abdullahi. Shi yasa shi Sayyidina Usman ake kiransa Abu Abdullahi, wato baban Abdullahi. Wannan ɗa nasa Abdullahi ɗan Ruqayya ce, ita kuma Ruqayya ƴar manzo sallallahu alaihi wasallama, wato Abdullahi ɗan Usman jika ne na manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai dai gabanin su dawo daga hijiran daga Habasha, to Allah ya yi wannan yaro din cikawa ya rasu daga can Habasha din. Sai ta ake cewa daga cikin a can Habasha an binne jikan manzo sallallahu alaihi wasallama, inda yanzu ake kiransa Ethiopia. To shi kan mawuta na san bayi ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallama a kan wannan hijira nashi daga Makka zuwa Habasha yake cewa ma hajara yake inna Usman awwalu man hajara bi ahlihi ba'da mawti alayhi salam radiyallahu ta'ala anhu. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake Sayyidina Usman shi ne farkon wanda ya yi hijira da iyalinsa, wato da matarsa, suka kaura saboda son addinin Musulunci bayan annabi Lutu alaihi salam. Yana nufin ayar da Allah yake cewa ya fara bi ahlihi, ayar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya fita, yake cewa ya fita shi da iyalinsa, yake ya fita shi da iyalinsa. Sai dai in ya fita da iyalinsa din kar kowa ya wuyaya, sai ita iyalin nasa ita ce za ta wuyaya, saboda ta kasance tana cikin waɗanda suke munafurtarsa,
za ta hallaka tare da wurin da suka hallaka. An gane ai. To shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu bayan mutuwa annabi Muhammadu alaihi salam shi ne mutum wanda ya yi hijira tare da matarsa wacce ita ce Ruqayya binti Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan fadama ne wanda shi ma sayyidina Usman yake da shi na musamman saboda waɗanda suka yi wannan hijira zuwa Habasha fitattu ne sananni shahararru waɗanda suke da daraja hatta cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama. Har yanzu daga cikin fadalolin sayyidina Usman shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suke yi hijira zuwa ga Madina. Wannan fadala ne babba a gare shi. Waɗanda suka yi hijira zuwa ga Madina duk ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani yake cewa wallazina hajaru wa jahadu yana nufin waɗanda suka yi hijira ne daga Makka zuwa Madina. Kuma duk waɗannan ayoyi suna bayyana fadala na waɗanda suka yi hijira don san addininsu daga Makka zuwa Madina. Daga cikin waɗannan ayoyi ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لكن وين بسكة الهجرة بنسم الدين بقيلة تدع الدين في بزمكة زوى مدينة وجاهدوا في سبيل الله بارسوا كما مدينة ألا يباس أمرني جهادي سكة جهادي أتفركم الله وانجا أقول لدى بسكين ودى من أبوه أبو har da sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ya yi hijira zuwa Madina. Sannan kuma duk yakuna da dukkan jihadi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya haramta ya yi kira a halarta babu jihadin da ko kuma ghazwa ko yakin da na manzo sayyidina Usman bai halarta ba babu shi ko guda ɗaya kan sai dai yakin Badar. Yajin Badar kuma lokacin matarsa Ruqayya ba ta da lafiya manzo ya ba su umarni ya zauna ya kula da ita. Saboda haka bayan an gama yajin Badar daga cikin ganimomin da aka samu sai da aka raba wa shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu. Saboda umarni ne na manzo ya sa ya zauna bai zo Badar din ba. Kisa malaman hadisi suke kidaya shi cikin ahalin Badar inda manzo ya ɗauki ganima ya ba shi kuma ganima ba a bawa wanda bai je yaƙi ba ganima. An gane ai. To shi Allah ya ce ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan mutanen da suka yi hijira da addinin su zuwa Madina suka yi jihadi wanda da Usman bin Affan a ciki Allah ya ce su ne waɗanda za su sadu da rahamar Allah radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. A wata aya kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Yake waɗanda suka kaura suka yi hijira zuwa Madina suka yi jihadi a tafarkin Allah da dukiyoyinsu da kayukansu su ne suka fi kowa daraja ulaika azamu darajatan indallah su ne suka fi kowa daraja wajen Allah. Wanda shi sayyidina Usman yana ciki waɗannan mutane da suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyoyinsu suka yi kuma jihadi da rayukansu. Yace ulaika hum al-faizun waɗannan ƴan hijira zuwa Madina waɗanda suke jihadi da rayukansu da dukiyoyinsu Allah har yanzu yace su ne waɗanda za su rabauta a lahira. Allah ya ci gaba da cewa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat. Ubangijinsu yana musu bishara da wata rahama ta musamman daga gare su. Ridwani yana musu bishara wani yarda na musamman daga gare shi zuwa gare su. Wa jannat yana musu bishara kuma na shiga aljanna. لهم فيها نعيم مقيم سنة دا وبهم نعيمة دومني أجمع الجنة كما يكي خالدين فيها أبدا ذات دوما كما أجمع من الجنة وذلك والله إنه أجر مهي ولن المهاجرين ولن المجاهدين بكم تهدف لما عثمان رضي الله تعالى عنه دياك ورزيا مدينة فمنكما يا كيفن كده ده كم وقم بلتغي كوتر ده بوش ينتو سكي جهادي ده تكتب بانكو كمين ده جوزو آمن جبا آيه ده سكة ده مكدليني لا مهاجرين سنة آمن ده جامع مكن إيه تكي كاوا ده ودن هل يجي سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ده ده شكن تدليني سا ينا ايه ده ده شكن وقم ده أتكراس الأسرى مبشرة بالجنة كما يبدأ حديث المسلم يرويه حديث أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه نتي منا تاربا تنقوانا نتي متزوج جدا من جو صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري نتي تنقوانا كوتي من جوكا من جن الزنيا الولاني ما إنا جوا da nake gidan manzo na kuma shiga muka gaisa da shi sai nace la akunanna dawaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-yawm yau zan zamanto dawaba na gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ma'ana zai zauna ne tsaron kofar gidan manzo shi ne dawaba yace na je ina zauni a kofar gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama sai Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yaje yayi sallama yayi izini shiga gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama sai nace to tsaya zan je in nema maka izini shiga da ya shiga ya nema wa Abu Bakar izini shiga sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa izin lahu wa bashirhu bil janna ka je ka masa izini ya shigo ka kuma yi masa bishara shi dan aljanna ne shi abin musa da shari ya fito sai ya ce istazana laka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa basharaka biljanna sai Abu Bakar ya farin ciki ya yi murna ya shiga sai abin musa da shari ya zauna a kofar gida har yanzu sai yake cewa a ranta yace mai kana yace muke cewa mai arada Allah bi akhi khairan yace da Allah ya masa wa dan uwana alkhair yace mai ji ila bayti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yau yace da zai je gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam yau sai da ya dare dan uwan nashi yana alwala yace je ka ni ma yanzu zai yi alwala ya kuma zuwa kuma da yana san rai inda ya iso kuma ya mu izini za a ce masa idan da ku ya bashir da janna sai ya zauna dan uwan nasa har yanzu na Abu Musa lashi a bai je ba sai ga Umar bin Khattab ya iso sai ya ce istazin min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaluma min izini shiga gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama wa anta al-yawma jawabu rasulillah tunda yau kai ne mai gadin kofar gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da yau ga manzo yace idan lahu ya bashiru bil janna yace ko dai kuma Umar kamar ta izini shiga kamar kuma yi masa bishara shi dan aljanna ne daga nan yaje ya zauna yana tarayawa a ranta in dai wannan nawa Allah ya nufi shi da alkhairi yau zai zo gidan nan ana nan sai Uthman bin Affan wanda kan ta muke wannan magana sai ya zo shi ma ya nemi izini da ya nemi izini ya je ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallama sai manzo ya ce izan lahu ya bashiru bil janna sai masa izini sai masa bishara shi dan aljanna ne wannan hadisin muslim shi ne ya rawaito wannan hadisin shi ne aka wadannan sahabbai guda goma wannan da aka sani da al-asara mubashira bil janna suka shahara da wannan suna al-asara mubashira bil janna amma ba don wannan shahara da wannan hadisi da suke ba duk ma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan su yan aljanna ne Allah ne kuma ya musu bisharar shiga aljanna ko kafo ko kaki saboda Allah ne yake cewa wa kullun wa'adallahu husna dukkan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya musu alqawrin alhusna alhusna kuma ka duba dukkan suran duniyar da zaka duba zaka ga an ce ma aljanna wato aljanna ne wasu ma suna cewa bayan shiga aljanna ma ganin fuskar Allah subhanahu wataala a cikin aljanna shi ake fassarawa alhusna wato darajar da yake sama da shiga aljanna ne to wannan shi shahara ne da al'asara mubashira biljanna don lokaci guda ne aka musu bishara sannan kuma sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu an masa bisharar shiga aljanna bayan wannan hadisi wasu hadisai daban daga cikin waɗannan hadisai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa yace man jahada jaysal usra falahu aljanna jaysal usra shine jays wato sojoji waɗanda suka je yaƙin Tabuka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin Qur'ani inda yake cewa laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhi yattabi'uhu fi sa'ati al-usrati fi sa'ati al-usra anan ana nufi ghazwat Tabuk to lokacin da za a je wannan yaki na Tabuka abokan gaba sun taru sun yi taron dangi suna da yawa sannan kuma lokaci ne na zafi mai tsananin gaske kamar yadda Ka'ab ya kusanta sannan kuma ana da ƙarancin dukiya da abin da za a yi amfani da shi na tunkaran waɗannan makiya abokan gaba saboda haka manzo ya fara sahabbai musamman masu kuɗi ya dinga kwaɗaitar da su ciyarwa a kan addinin musulunci da infaqa fi sabilillah yake cewa man jahaza jinsal usra falahu aljanna duk wanda waɗannan sojoji da za su je su yaƙi Tabuka ya shirya duk abin da suke bukata na yaƙi na jihadi ya shirya su suka je suka yi wannan jihadin to an ba shi aljanna sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga cikin manya-manyan attajirai masu kuɗi wato na mutanen Makka da ya ji wannan kwadaitarwa na manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin wasu raƙumansa guda ɗari sun zo daga Sham kowanne raƙumi yana annabta masa kayan kasuwanci waɗanda kuma manyan ƴan kasuwa suke bukata su yinka wa shi Usman ɗin riba za su ba shi to da ya ji wannan magana na manzo yake man jahaza jaysal usra falahu aljanna sai yace ya ma'aikin Allah yace waɗannan raƙuman nan ma guda ɗari da dukkan kayan suke kansu ga baki ɗaya na bawa jaysal usra wato waɗannan mayaƙa da za su je su yaƙi Tabuka yace na ba su shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya dinga fara'a ya dinga murmushi ya dinga farin ciki fuskan sa mai riwaya yake cewa ka ce na farin wata ne lailatul badr saboda farin cikin da yayi ya ci gaba da kwadaitar da sahabbai da akan muhimmancin kyautarwa fi sabilillah har yanzu da sayyidina Usman yana nan a zaune sai ya zo ya ce ya rasulullah innali mi'atai ba'irin bi aktabiha wa a'lafiha yace ya rasulullah ina da kuma wasu raƙuman daban su ɗari biyu da dukkan abin da suke yake ɗauke da su yace na ba wa jinsu usra na kaitar fi sabilillah radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da faraha ya ci gaba da murna da farin ciki ya ci gaba da kwadantar da sahabban manzo dai akan ifaka fi sabilillah. Bai tsaya a nan ba Uthman bin Affan, da yaji ramin da za a samu ga wanda ya je jahaza wannan jeshi na usra, sai ya ce ya Rasulullah innani aidan salatu mi'ati ba'in, ya ci ya ma Uthman da har yanzu ina da rakuma guda 300 da dukkan abin da suke lafke da shi na kayan kasuwanci, yake na bayar su sabilillah radiyallahu ta'ala anhu. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana taraha yana murna, sai sun Uthman bin Affan kuma yace ya Rasulullah innani alf dinar, yace ina da dinari guda 1,000 ne na kudin kudi a wannan lokaci, yace su ma mana kudin hannu, wato na bawa jinsin usra fi sabilillah. Shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kalima da ya faɗa da farko, yace man jahaza jinsin usra falahu aljanna, bayan wannan Uthman bin Affan ya jahaza wannan jinsin na usra radiyallahu ta'ala anhu, bayan haka bayan ya kyautar da dinarin nan guda 1,000, manzo alaihi salatu wassalam yake cewa ma darra Uthmana zambin fa'alahu ba'da hadha sallallahu alaihi wasallam. Wannan wani irin matsayi ne na musamman, matsayi ne da daraja na musamman wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Wannan matsayi da wannan take yayi kama da taken da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzo, da yake cewa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara, sai da manzo cewa yayi daga yau duk wani zunubin da Uthman bin Affan ya aikata ba zai cutar masa da komai ba radiyallahu ta'ala anhu. Ma'ana waɗannan ciyarwa da cutarwa da yanki sabilillah za su yanke duk zunubin da zai zo ya aikata a nan gaba. To ina ma a tajirai, ina masu kuɗi na yanzu, yanda yanzu an mayar da neman dukiya, a nemi dukiya a ci a sha, sannan kuma a mutu a tafi ba tare da an ci aljanna da dukiyan ba. Amma ku duba sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu da ya ji filin aljanna, za ka ce man jahaza jinsa lutura farar aljanna, ya ba da raƙuma 100 da dukkan abin da yake fito da yake da shi. Aka ci gaba da kwalitarwa ya ce ga wasu raƙuma 200, aka ci gaba da kwalitarwa ya ce ga wasu 300, aka ci gaba da kwaɗantar da muhimmancin ciyarwa fi sabilillahi, ciyar da dukiya fi sabilillahi, sai ya ce ga dinari 1,000. Manzo ya ba su wannan take da muka fassara shi daji da zumma radiyallahu ta'ala anhu. To wannan shi ma wani lokaci ne na biyu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wancan bishara din yi wa sayyidina Uthman bishara, don da yake in ya jahaza zai duk wanda ya jahaza jinsin usra falahu aljanna, to sayyidina Uthman shi ne ya jahaza jinsin usra. Haka nan akwai wata rijiya wanda mai da Yahudi ne ya takura wa mutane a Madina, duk mutumin da ya je ɗiban ruwa akwai wasu kuɗaɗe da ya tayyade, sai ka ba da kuɗi tukunan za ka yi duniyan wannan rijiya ɗin mallakan wani da Yahudi. Ya takura wa mutane kuma ana tsananin ƙarancin ruwa a cikin Madina, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalmar daban, yake cewa man ishtara bidira ruma falahu aljanna, wata riwaya man hasara bidira ruma falahu aljanna, sunan wannan rijiyan da shi da Yahudan yake mallake da shi. Duk mutumin da ya je ya ba wannan da Yahudi kuɗi mai yawa ya harkata shi da kuɗi har ya fiyar masa da wannan rijiya, ya ba da ruwan rijiyan fi sabilillah, to yana da aljanna. Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya tura ɗaya daga cikin yaransa irin da suke masa kasuwanci, ya ce ka je ka bani duk irin kuɗin da yake bukata ka bashi, kar ka tambaye ni. yake take sauki ne harka ce ta aljanna harka ce ta aljanna ko je in yake ka dawo ko karka dawo ka sauki ne duk kudin da yake so in ka kada da yadda ba ka kara in ka kada da yadda ba ka kara kici gaba da karawa ba tare da ka je ka sauki ne ba har ka kace shi da kudi yake da siyar maka haka kuma shi wannan yaron sai na Usman ya aikata yaje bin wannan da yake je yake da bayan gani yake inna maulaya Usman yake iskara bi irata hada yake bi anti ya dina ya ci wannan ainihin a bi anti dina ya ci wannan yiyan mata da dinari lokaci guda ke nan wannan lokacin dinari da kuɗi ne yawan gaske an gane sai da ya kusan kuɗi ne yawan gaske misalin kuɗi a wannan lokaci dinari nawa ne dinari ashirin ne kai dinari ashirin shi ne misali ka kwatanta shi da dinari dubu a wannan lokaci in har misali dinari ashirin ne yana ne kuma ɗari biyu kun ga kenan kudi ne mai yawa a wannan lokaci amman ya fara ja da shi sai ya kara masa ya fara ja da shi sai ya kara masa a can ƙarshen a ƙarshe da ya fuda yake cewa ka tana ni Usman ibn Malik yake Usman yake ya fi sun da zuciyarsa ka je ka ce an biyar masa yake ne zan ɗauka wannan rijiya yake me zan samu a wannan rijiya yake ke da ka je ka ce an biyar masa ka ɗauki farko min kuɗi ya ji aka cinkino kuɗi aka zo aka ba da wani da ya tashi ya bar ainihin rijiyar sai kun ma Usman ya ce kwana ya biyo ɗi ba ke ka wannan taso kuma ya zo ya kara zuta da ya ce man hasara bi'irar ila salafu janna ko man ishtara bi'irar ila salafu janna sai na Usman ya ciyo shi ya kyautar kyauta in shi zuwa radiyallahu ta'ala anhu kaga kenan wata bishara ya samu na musamman ya kuma shiga aljanna haka ne daga cikin tajaloli sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu yana shine na uku daga cikin khulafa'ur rashidin al khulafa'ur rashidin shine khalifatin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda muhajirin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu ulaika hum as-sadiqun wanda al ansar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu ulaika hum al-muslimun sune suka faru suka musu mubaya'a da sauran sahabbai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu wa'lamu anna fikum rasulallahi lam yuti'akum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinallaha haddaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa والإسلام أولئك هم الراشدون فلما مثال يسهد من زيوبا دعا الله وشي ولكن النازل ودعا الله سبحانه وتعالى يطاوة إيمان يتجت بإيمان الشيبك أتنسه فمن كما يتينك فاسقا شي فساكي يأتو أيكتا أبنى الزيوبين irin da suke manya manya sannan ya ki musu shafe sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ki musu kafirci ya ba su shaidan ba za su zaman to ba su kai ba ba za su zaman to kafirai ba ba za su zaman to ba su sabo ba kuma ya ce su ne masu shiriya su ne suka haɗu a kan waɗannan kalifofi a khulafa'ur rashidin suka yi shi ɗaura su suka musu mubaya saboda haka ne malamai suka ce duk wanda bai amince da kalmomin sai na Abubakar ko Umar ko Usman ba yana jawo da Qur'ani yana jawo da Qur'ani saboda Qur'ani shi ne ya zaɓi waɗannan mutane yace ya ki musu kafirci da fasikanci da sabo kuma yace ulaika hum rashidun kuma yace ulaika hum sa'idun yace ulaika hum muslimun ya yace ulaika hum sadiqun waɗannan mutane su ne suka yi su mubaya suka amince da su suka zama su alƙila ta wurin su ne to shi ke na Usman shi ne na uku daga shi alƙila ta wurin su ne radiyallahu ta'ala anhu yanda a lokacin kalifancin sa sai na Usman ya yi futuhat masu yawa an gani muhimman wuraren da sai na Usman ya fara yaƙa ko kuma ya fada da daular musulunci da su ya yaƙi Rum Rum a wancan lokaci shugaban Amerika ce a wannan lokaci an gani to sai na Usman a lokacin ta ya yaƙi Rum ya shigar da yawa daga cikin daular Rum ya shigar da ya yaƙe su ya shigar da su cikin addinin musulunci cikin daular musulunci sannan da yana Usman radiyallahu ta'ala anhu a lokacin kalifancin sa ne aka yi fatahin Kudus Kudus wanda wani gari ne ko garuruwa ne masu girma masu muhimmanci a wancan lokaci din wanda sai yana Usman da ƙarƙashin jagoranci Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya je ya yi fatahin ko kuma ya yaƙi Kudus ya shigo da Kudus cikin daular musulunci wanda waɗanda suka yaƙi kuma suka yi yaƙi na Kudus yanzu sallallahu alaihi wasallama sai da ya ba da labarin su kafin ya mutu akwai wata sahabiya jalila ana ce mata Ummu Sulaym Ummu Sulaym wata nan da ta je yin manzo sallallahu alaihi wasallama ta ce ya Rasulallah ka roƙa min Allah in zaman ko shahidiya in zaman ko na yi shahada sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace ina roƙa miki Allah da ki kasance daga cikin jinsi safina ko kuma ahli safina ki kasance cikin wani sai wasu sojoji na musulunci wanda za a tura su yin jihadi da jirgin ruwa ina roƙa miki Allah ki kasance daga cikin waɗannan sojoji waɗanda za su je su yi jihadi da jirgin ruwa lokacin sai na Abubakar ya mutu bai taɓa aika sojoji ko mujahidi bai a jirgin ruwa ba haka lokacin sai na Umar ya mutu a sojojin da ya aika aka yi futuhati na islamiyya bai taɓa aika sojoji waɗanda suka tafi suka yi jihadi a cikin jirgin ruwa ba da lokacin sai na Usman ya yi to lokacin da za a je yaƙin Kudus sai na Usman ya tura mutanen da za su je su karanto yadda ake yadda za a yi a ci nasara a kan wannan yaƙi ƙwararru a harkar yaƙi suka je suka ce mata wata ci suka ce mata sai na Usman idan ba da jirgin ruwa ka je ka yaƙe su ba za mu samu nasara ba saboda haka sai na Usman aka cire makurdan kuɗi aka zo aka sayi jiragen ruwa masu girma to daga wannan jiragen ruwan da aka siya a shi ne aka tanadi sojoji na musulunci suka zo suka yaƙi Kudus wanda daga ciki har da ita Ummu Sulaym sai da ta kasance tana cikin waɗanda suka shiga cikin wannan jirgin ruwa kuma ta yi shahada kamar yadda manzo ya yi addu'a ta kasance daga ciki za ta yi shahada radiyallahu ta'ala anha saboda wahalar da aka shayar min wajen jihadin Kudus da shigo da su cikin daular musulunci lokacin sai na Umar ma ya yi ƙoƙarin ya shigo da Kudus cikin daular musulunci amma da ya tura mutane suka zo suka ba ni labarin irin wahalar da za a sha sai ya ce da zan wahalatar da musulmai da yake ya ce musulmai su je su fanta ya ce zan wahalatar da su ba ya ga wahalwalin da za a sha a yi fatihin Kudus yana da wahala shi ne sai ya sani dai tun lokacin sai na Umar amma lokacin sai na Usman da ke akwai kuɗi dole musulunci ta samu ganimomi masu yawa a Rum ta samu ganimomi a wurare da dama da aka yi jihadi lokacin sai na Usman babu wani abin da za a tunkare su da shi na kashe kuɗi wanda sai na Usman ya ce ba haka ba ne a sakamakon haka aka nemi jirgin ruwan aka je aka yaƙi Kudus kuma aka dawo da Kudus ƙarƙashin daular musulunci sai a zamanin sai na Usman ne kamar yadda ya shigar da daya daga cikin wasu garuruwa na Rum da kuma cikin musulunci a zamanin sayyidina Usman ne aka shigar da Afghanistan cikin dalar musulunci. Ku duba tsakanin Afghanistan da Madina ta iya ne mai nisan gaske. Ina jirgin ruwa in tsakin jirgin sama ne za ka yi tafiya tsakanin Afghanistan zuwa ainihin Saudi Arabia. Zaka yi tafiyan sama da awa bakwai ko kusan shida, bakwai shida zuwa bakwai nisan wannan a jirgin sama kenan. Kamar zamanin sayyidina Usman ne aka zo aka yaki wato Khorasan. Khorasan shi ne wurin da yanzu ake kiransa Afghanistan. An gane gurin da yanzu babban kafitanni na Afghanistan Kabul shi ne wato tsohon kafitan ne na ainihin wannan daula ɗin ta Khorasan ɗin. To lokacin sayyidina Usman ne ya jahaza sojojin musulunci duk da nisan tsakanin Madina da Khorasan ko in ce Afghanistan a yanzu ko Kabul. Duk da nisansa sayyidina Usman ne tun da sojoji suka yake suka shigar da su cikin musulunci. Radiyallahu ta'ala anhu har yanzu a lokacin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ne aka shigar da Andalus wato cikin musulunci aka yaki Andalus. Andalus daula ce mai girma a wannan lokaci. To don wasu ɓangare masu yawa daga cikin wannan daula da farkon sojojin musulunci waɗanda za su je su yaki wannan daula ta Andalus, to sayyidina Usman shi ne ya tura waɗannan sojoji na farko waɗanda suka yaki Andalus. Na gane Andalus a yi amma a lokacin sai na yi ne mutum da aka shigar da biyawa daga yankin Andalus zuwa cikin daular musulunci. Tana nan ƙarƙashin daular musulunci har zuwa lokacin da Faransa Allah ya la'ance ta ta zo ta kashe musulman da suke cikin Andalus ga baki ɗaya har ta rusa sama da masallaci 30,000 a Andalus. Maimakon ta a Andalus wurin da yanzu ake kiransa Spain muna da 99% na musulmi. Yanzu a Spain 99% ɗin su Kristan ne waɗanda suke bin mazhabar Katolika. Kaga an juye kenan ga baki ɗaya. Maimakon da muna da masallaci sama da 30,000 a Spain wato a Andalus, yanzu masallaci ke ne masallaci ke mawai an bar shi ne saboda tarihi. Kuma wannan Andalus wanda sayyidina Usman shi ya yi sanadin shigo da su cikin addinin musulunci, to su ne suke mana rubuce-rubuce na littattafan addini masu yawan gaske. An gane irin su shehu malami ne Alfiya Ibnu Malik, irin su shehu malami ne Shafi'iyya a wanda aka fi sani da al-Imam Shafi'i, irin shehu malami wanda ya yi sharhin Musa Malik wato Ibnu Abdulbar, irin su Ibnu Hazm. An gane ai gabaki ɗayan ku cibin rushe ko tafi ne tafsiri gabaki ɗayan ku yayin an dubu su ake cewa ba taɓa samun irin hidima wa addinin musulunci a rubutu zuzuruku kamar hidiman da malaman Andalus suke wa addinin musulunci. Don lokacin da Faransa da ƙawayenta suka ji suka rusa daular Andalus a lokacin suka tattauna littattafan addinin musulunci suka zuba wa kogi kogin ya tafi zama ne baki kirin kwanan bayan nan can Faransa take cewa mun yi nadama a kan haukan da muke. Sai karku da wasu tsammani wasu yi nadama ne saboda sun fasar wa musulmi littattafansu ba haka yake rufi ba. Yana nufin da su tatuwa da mai littattafan maimakon su kona ko su zuba wa teku da littattafan kansu yanzu kuɗi ne. Littattafan kansu sun zama ta dukiya haka yake rufi ba ba yana nufin wai nadama a kan an fasar wa musulmi ainihin littattafansu ba ne. Ku fahimci haka. Saboda littafi ɗaya can daga ciki littattafan da suka ƙona suka zuba wa cikin teku lokacin da suka rusa Andalus ƙwaya littafi ƙwaya ɗaya can yanzu in suna da shi a in suna da shi fito da shi a wajensu za su iya ba wa musulmi za su ba su dala miliyan 10 a kan littafi ɗaya. Kamfanonikan da za su buga littattafai za su ba su dala miliyan 10 a kan littafi ƙwaya ɗaya wannan ma ba su yan littafin da fa a ba su izini kawai su buga shi. Don wannan ne yake yin nadama. ko take yin nadama ita faranta to an bi sai na Usman shi ne fara shigo da cikin addinin musulunci kaje Allah ta'ala ne haka ne irin shi ne kafu irin kotu ko kuma wani tangare ne na kasar Iran da yanzu an gane shi ma wannan tangare da kuma makwabtaka da Afghanistan wannan tangare ne ko wato shi ma sai na Usman shi ne fara shigo da cikin addinin musulunci a lokacin kuma da kuma na Umar ya rage da yawa daga ciki sai Allah ta'ala ne yana da daga cikin kabilolin sai na Usman sai Allah ta'ala anhu shi wato siriki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam siriki ne manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure ƴaƴa har guda biyu na manzo sallallahu alaihi wasallam da farko shi da gannin musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure masa da ƴarsa Ruqayya binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare suka yi hijira zuwa Habasha kamar yadda ya gabata tana tuni bayan an dawo daga yakin Badar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kara aure masa da ƴarsa wato Ummu Kulthum wato Ummu Ruqayya da Ummu Kulthum ma Allah ya mata rasuwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa zawiji usmana yake lau anna lana salisan la zawajnahu manzo sallallahu alaihi wasallam yake usman ku aurar masa ba ku ba shi ya ku ba shi ya ku aurar masa da ya da mun yana nufin shi kanka da ina da wata ya ta uku da zan aura masa radiyallahu ta'ala anhu wannan yana nuna yardan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan yana nuna irin rukun da shi Usman ya yi wa ƴar manzo Ruqayya riko na mutunci na girmamawa har manzo ya yi sha'awar wannan riko ɗin ya ƙara aurar masa da Ummu Kulthum bayan Ummu Kulthum ya ce kai da ina da wata ya ta uku ai da na ƙara aunarwa sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu shi ne babu wanda ya taɓa auren ƴaƴa mata guda biyu na annabi sai ko na Usman radiyallahu ta'ala anhu a hadisin da Abu Ma'in ya rawaito a hadisin Sa'udiya yake cewa man najma ahadu bai nabnatai nabiyin illa Usman bin Affan ba taɓa samu wanda ya auri ƴaƴa tsatsetsetse har biyu na manzo ba ko na wani annabi ba sai Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu saboda haka ne ma ake kiran sa jinnurai wato ne haske guda biyu haske na farko Ruqayya ƴar manzo da ya aura haske na biyu kuma Ummu Kulthum ƴar manzo ita ma da ya aura shi ta ake masa laqabi jinnurai radiyallahu ta'ala anhu sannan har yanzu sai na Usman daga cikin darajojinsa yana ɗaya daga cikin asittati shura asittati shura wasu sahabbai ne masu daraja saboda darajansu da muhimmancinsu a cikin sahabbai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zo rasuwa sai ya nemi waɗannan sahabbai guda shida wanda ake kira su ahlus shura ya ce to idan na rasu ya ce ɗana Abdullahi baya cikin wannan lamari ku shidan nan ku duba ku nazari wanda ya fiya wannan al'umma wato maslaha ku taru ku masa mubaya radiyallahu ta'ala anhu wanda shi kai na Usman yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda shida wannan ma kadara ne da daraja ne na musamman wanda Allah subhanahu wataala ya arzuta shi da shi sannan kuma har yanzu daga cikin darajoji sayyidina Usman da kadalolinsa shi ne kadai wanda mala'iku suke jin kunyansa saboda hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito wanda Bukhari da Muslim suka karraja a littattafansu take cewa muna ina nan gani manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune ciwonsa a buɗe a waje sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yi sallama ya ce a masa izini ya shigo ya zo ya dauda bai rufe cinyarsa ba. Sayyidina Umar shima ya yi sallama ya ce a ba shi izini ya shigo, ya zo ya zauna a gaban manzo bai rufe cinyarsa ba. Da me isowa ya zo ya ce wane ne a tsofa, sai aka ce Sayyidina Usman ne yake sallama yana so ya shigo. Kafin ya shigo manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani tumma ya rufe ainihin cinyarsa radiyallahu ta'ala anhu. Aisha tana nan tana gani ta tsodo katanga abin da yake faruwa, sai wurin take take rawar ce mana dukkan abubuwan da suka faru a cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ita ce take rawar ce wa bayan sun tashi sun fita, sai ta tafi ta gidan manzo sallallahu alaihi wasallam. Dace ya ma'aikin Allah Abu Bakar ya shigo cinyar ka bude da kurufi ba, Umar ya shigo cinyar ka bude da kurufi ba, amma da aka ce Usman zai shigo da bani ya shigo kurufi ne fa. Sai ya ce ala as-sa'i man tas'i min mala'ikati ar-rahman, ba sa ko da ban jikinya wanda mala'ikan ar-rahman mala'ikan Allah subhanahu wata'ala ma suna ji kunyan sa da ni bazan ji kunyan sa ba radiyallahu ta'ala anhu. Wannan wani daraja ne, wani fadala ne wanda a cikin ka baina ka ba wanda ya sami wannan daraja. Daraja na mala'iku ne da kansu suke jin kunyar ka. Wanne irin daraja ne ainihi ya wuce wannan? Mala'iku ne da kansu suke jin kunyar ka. Manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne yake da haka. Har yanzu daga cikin darajojin Sayyidina Usman da fadalolinsa, don ba za mu daina faɗa ba ko da akwai waɗanda ba sa so muna faɗa, ko da akwai waɗanda ba sa so muna faɗan darajojin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam, domin waɗanda bai san darajojin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam su suke kamowa suke tuka musu waɗannan aƙidu na banza, aƙidun da suke aƙidun da shi yake nuna Qur'ani da yake hannun musulmi ga ingantacce bane waliyyu billah. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala inna laha nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun, aƙidun da yake nuna waɗannan sahabbai da muke bayani a kansu daga cikin sahabbai Sayyidina Uthman sun yi ridda ko azzalimai ne ko kafirai ne, kamar yadda majlisi wani malamin shi ya rubuta a cikin wani littafinsa wai yake cewa wai babu kufrin Abu Bakar wa Umar wa Usman waliyyu billah, wai bani ne guda ba a cikin littafi waliyyu billah, wai babu shi bayani kufrin Abu Bakar wa Umar wa Usman bani ne maka nan da za ka karanta littafin fiqh a ce babu fara'idu salati, a ce babu sunan salati, wai babu ne musamman aka ware wanda za yi mutane bayani ina wato Abu Bakar da Umar da Usman kafirai ne waliyyu billah. To saboda haka ko kuna so ko ba kwa su, sai mun bayyana wa mutane fadalolin waɗannan mutane kamar yadda ya zo a Qur'ani da hadisan manzo da kuma tarihi, domin kada ku zo ku buƙe su. Daga cikin fadalolin Sayyidina Usman har yanzu radiyallahu ta'ala anhu shi ne mutumin da radiyallahu anhu babu wanda ya kai shi kyautar da dukiya a cikin addinin musulunci. Kaf cikin sahabbai ba wanda ya kyautar da dukiya ne yawa wa addinin musulunci irin Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu. Saboda su Sayyidina Abu Bakar da sauran sahabbai ba su kai su dukiya ba. An gane hadisan da suka zo cewa Sayyidina Abu Bakar ya kyautar da dukiyarsa gabaki ɗaya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan baya nuna cewa ya fi Usman yawan kyautar da dukiya. Saboda abin da yake zanta ne gabaki ɗaya ya bayar ya tabbatar da imaninsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Misalin da za mu yi a nan shi ne, kamar mutum ne yana da miliyan ɗaya, sai dai miliyan ɗaya ne ya ce gashi a gina makarantu a Lagos State ko a gina masallatai a Lagos State. Wannan miliyan ɗaya ban da shi ba shi da ko shi guda da ko kuma ya kyautar da ku, dama daga shi sai wannan miliyan ɗaya da ya bayar, da kuma wani biliyoniyas ya dauko biliyan 10 ya tajiya masallaci fadin fadin Nigeria ga baki daya bayan biliyan 10 na akalla yana da biliyan 100 a kasa to kun ga cewa wannan wato take dukkan ta ne ga baki daya wannan shi ba ga baki daya yake farba amma kuma abin da yake farbi yafi adadin wanda yake ta da dukkan ta ga baki daya Jika kita nak ekonomi tanaman ini, umatkan dikiri kawan menjukan Allah Alaihi Wasallam. Jadi wanda ini seperti dunia, wanda ini seperti ajar Muslim sukar kita kawan dari Indonesia. Kadang-kadang kita ini kita jaga terjaga gaya. Ini dengan nafsa, rasul ini dari jadi dengan seperti itu seperti apa? Yaitu nafsa. Ana nan a gari a wannan zaman ba ta shi ba yake ce ya kana wasu rakuna guda 100 da dukkan kayan kasuwanci da kike dauke da su a wannan majalisar ba ta shi ba yake ya kara wasu rakuna 300 wanda da dukkan abin da kike yin kike dauke da shi na kayan kasuwanci duk yake a bayar fito gidan yayi a ce mutu a gidan mutum shi da shi a majalisar ba ta shi ba yake kuma ya ba da dinari 1000 wannan kawai a gurɗaya dukkan da yake tarwa jini a waje ɗaya kan kai an gani kuma mun yi bayani ba ko dan dukkan da yake shi wannan da yake gudun da shi kamar yadda shi da yake yake cewa katalan Usman bin Mali ya nuna masa jini rikin dukiya sai da kai jinta yana so da wannan rijiya ya wulakanta musulmai ya ga cewa dan ne mai zai da wani rijiya ga wannan dukiya wanda aka ba shi amma sarki baya tunanin zai same shi radiyallahu ta'ala anhu kuma nabi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu in za mu ambace shi abu ne wanda ba za mu iya ambata shi cikin wannan lokaci ko cikin wannan dare ba amma kamar yadda muka wa ainihin masu sauraron mu wanda suke tare da mu a ko'ina alƙawari wannan shi ne zannurain kashi na farko an gane ai wato majalisi na farko ne wanda za mu muka yi bayani na fadalolin sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu to za mu jinkinta sauran abubuwan da suka rage zuwa ga ainihin kashi na biyu na fadalolin zannurain Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu gabanin da muke ina so ne wa mutane bayani cewa wannan shi ne sayyidina Usman wannan shi ne matsayin sayyidina Usman a Qur'ani wannan shi ne matsayin sayyidina Usman a kai a sabon manzo sallallahu alaihi wasallam a shi sabon manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo a hadisin sa ya bayyana wannan shi ne matsayin manzo sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu da gaskiya ajin da tarihi ya tabbatar a rubuce hatta a cikin littattafan ainihin wato makiyanta da duk da wannan darajoji da fadaloli da ainihin suka yi su wai wani ne zai zo a kan tarihin ko in da ne tsakanin sa da manzo shekara dubu nawa ko kuma in ce in da hijira ne ya zo a 1425 1425 ne zai shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da ashirin da biyar tsakaninsa da manzo an gani ku saurari wannan magana sosai tsakaninsa da manzo shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da ashirin da biyar wannan ma na fara lissafin ne da hijira an gani ni fara lissafin ne da hijira an gani to ga wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da idanunsa an gani ga wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya aurar masa da ƴaƴan sa tacce tacce har guda biyu Ruqayya da Ummu Kulthum an gani ga wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma darra Usmana zambin sa ala bida da haza ga wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana as'ai min tis'ai min malaikati rahman ke shi shi wannan wanda ya zo 1425 din nan bai tsayin ya hanya zai hada kansa da shi wannan ne sai na Usman radiyallahu ta'ala tsayin ya hanya ta ina za su hadu a kira min hanyar da za su hadu har wanda zai zo shi a 1425 zai zo ya na'anci Usman bin Affan kun ce da Usman bin Affan azzabi ne kun ce da Usman bin Affan da sauran yankin sahabbai murtaddai ne sun yi bid'a wallahi billah wai wai saboda tsarin nan jahilci da keta da kiyayya ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wai suke kokari su ce wai Ruqayya da Ummu Kulthum din nan da manzo ya manzo ya aurewa sayyidina Usman sai da ƴaƴan manzo da ne cikin sa domin sun san imanci ya tabbata ƴaƴan manzo ne da suke kafin hinsa kansu ya abin da za ka muti auren da kadan ƴarka ka ba wa mutum kana nuna kayar da shi ne duk manzo da ya dada wannan bayan Allah ba shi da ya sa ya ba shi ƴaƴan sa har guda biyu wanda duk cikinsa bai ba wanda ya wani ƴaƴa biyu na mata kai hadisin da Abu Hurairah mai rawaito duk duniya ba wanda ya wani ƴaƴa biyu na wani annabi ban da Usman sai in annabi bai yarda da shi ba da ya sa ya aure masa ƴaƴansa har guda biyu bayan shi ne yake cewa lau anna lana salisan da zaba jimaka me yasa sun san in sun tabbatar sun ce ai ƴaƴan manzo mu ka sun sa kai duk abin da suke gaya Usman sun sun sa kai kuma kenan dan sun taɓa ma manzon ma kansa sun zagi manzon ma kansa dan sun ce manzo ya aure wa ya aure da ƴaƴanta ga kafiri wallahi billah ko ya aure da ƴaƴanta ga munafiki ko ya aure da ƴaƴanta ga mutaji ko azzalimi ko wanda suke da shi sai ma kuma din da sauran sahabbai kaga ya rusa kansa kuma ya yi shakka a imani da yawa manzo ma sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai a nemo ta hanya hanyar da za a nemo Ruqayya da Ummu Kulthum da ƴaƴan manzo da ne cikin sa ƴaƴan mijin Khadija ce ya ce ƴaƴan mijin Khadija ne na farko su gabani su manzo din ya ai da shi ya aure ta an gane suna nan fa a daɗe suna sauraron to abinda za mu gaya musu shi ne a nan to wannan yana nuna cewa yana nuna cewa sun karyata Qur'ani ne dan Allah a cikin Qur'ani ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana da ƴaƴa da yawa mata dan ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika yace ya ce manzo ya ce annabi ka gaya wa matanka wa banatika kuma ka gaya wa ƴaƴanka mata banat a larabci jam'i ne na binti an gane wato ƴaƴa mata jam'i kuma a kallon ta shi ne guda uku a nahau ko wanda ya karanta nahau da wadi ne ya san jam'i a nahau shi ne guda uku zuwa sama kun ga in muka ɗauki a kalla na jam'i ko shi manzo yana da ƴaƴa uku ba a kalla na jam'i ko to na farko ya ce shi Zainab ko na biyu Fatima radiyallahu ta'ala anhu ba ko na rukun dole ne ya kasance ko Ruqayya ko Ummu Kulthum an gane amma kan da rama tsayin su din ba ya ci mun da shi a kallon jami'i din da majami daga uku ne har zuwa biyu har zuwa ba iyaka din jami'i ne a nawo to muka dauke shi a kallon rukunina Zainab ƴar manzo Fatima ƴar manzo Ruqayya ƴar manzo ko Ummu Kulthum ɗaya daga cikin su sun zama uku kenan ba to idan yanda kuke faɗa ne in Fatima ita kadai ce ƴar manzo ayar Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai kulli azwajika wa bintika da kawo su da mukhraji ka gaya wa matanka da ƴarka in kuma tana nufin ƴaƴan manzo mata biyu ne daga Fatima sai Zainab ayar cewa za ta yi kulli azwajika wa bintika bintai shi ne musanna ko tasniya na bintai ka gaya wa matanka da kuma ƴaƴanka wato mata guda biyu kenan amma tun da Allah ya ce kulli azwajika wa banatika yana nuna cewa manzo yana da ƴaƴa mata a kallon su uku an gane kenan a kalla mu je mun yafe musu ne sai an sanya Usman ya auri ɗaya ne daga cikin ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallam mu je mun yafe musu guda ɗaya an gane to saboda haka duk mutumin da ka ga yana kone-kone Qur'ani kawai ya bari an gane amma duk da wannan lamari ya zama ko fili ne wajibi ne amma a san sunna wasu jahilai wai ga wannan abin zai zauna cikin hankalin ku ku da alci Usman ku ce ji a zalimi ne da kaddi ne munafiki ne wani yaji dilla an gani to saboda haka ne jirgin da wuce ku baya zo ku shi ruwa ba an gani sannan kuma ni ba wai zage-zage za mu je cikin masallacin juma'a gaban dubban ko ɗayyukan hafizan Qur'ani mu je muna zage-zage muna a shaida wannan ba ne aya ce a Qur'ani tun daga Bakara har Nasi ne kanta kalimai alhamdu aya ce daga Bakara har Nasi ne kanta hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam su za mu ambata kuma in za mu yi magana a kan ku ba wai muna magana da shi a Gombe ne ko shi a Lagos ko na Nigeria muna magana ne da shi a duniya da baki ɗaya littattafan da suka rubuta a cikin ke ɗaukowa ainihin muke magana muke faɗa an gano ba wai mawallafi da shi ɗan mawallafi ko ɗaya Nigeria ko Saudi ko ma duk gurbabu ko biyo da babu Nigeria ma babu an gano to saboda haka mu muna ɗauko magana ne a asalin littattafan na shi'a na farai da jabin shi'a ba waɗanda ba shi da littattafan shi'a na farai an gano yawwa saboda haka idan suna nan a daɗe kamar yadda na faɗa suna saurara ne assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka rahmatin akwai tambayoyi haka kamar akwai tambayoyi da dama haka na farko wannan yake son bayani akan wannan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin surat An-Nur azzani la yunkiru illa zaniyata izuwa ƙarshen aya shi ne yake son bayani akan wannan aya din nan
a wannan aya azzani la yunkiru illa zaniyata أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وإن آية في سورة النور وإن الآية وإن آية ليست في آية منسوخ ياتي آية منسوخ ياتي معناها منسوخ يا فتنكن بيت الشكوية من آية أن نفخاشي kamar yadda akwai wasu ayoyi da za a shirin wanda Imam Shibili ya ambaye ya faɗe su a cikin littafin su al-Itiqad fi Ulum al-Qur'an wanda su ne mai sosai a cikin Qur'ani waɗannan wannan aya shi ba su nufin kansa ya saka wannan aya cikin ayoyin da suka kasance ainihin mai sosai duk da ma an yi sabani a kan nasar nashi ma'anar mantuki ayar zahiri ta yana nuna cewa wato azzani la yunkiru illa zaniyatan aw mushrikatan duk wanda yake mijina shi ne wato ba zai yi aure ba wato sai da mazinaciya ko kuma mushrika wazzaniyatu la yunkiruha haka nan kuma wacce take mazinaciya bayan da za a yi wani mutumin kirki ko salihi a aure ta wato sai dai majinaci ko kuma mashiriki wannan shi ne zahirin aya saboda haka malamai suka ce wannan wato mansukh ne da wasu ayoyi na cikin Qur'ani daga cikin wannan ayoyi da suka nasaha hukuncin wannan aya ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa la tukrihu fatayatukum ala al-bighai in aradna tahassunan litabtaghu arada al-hayati dunya anan da yace in aradna tahassunan dunya wannan yana nuna cewa idan karuwai ko majinata suka tuba daga zinansu wato tuban ya wanke su sannan kuma salihu yake iya aure su ko da ba majinaci ba ne tunda ai Allah ya ce in aradna tahassunan an gane to wannan aya da yake ta nasaka hukuncin wannan aya a kairin wasu malamai wasu malamai suka ce ayar ba mansukhiya ba ce mubkama ce ma'anan ne ba kamar yadda muka fassara shi bane saboda annika ko nasaha yankihu yana da ma'ana daban-daban wanda ya zo a cikin Qur'ani daga hudu har zuwa biyar suka ce la yankihu ha a nan wato ya zo ne da ma'ana la yajni biha an gane saboda nikah yana zuwa ma'ana na jima'i neman neman mace mutum ne nemi mace saboda haka azzani la yankuha illa zanin la yankuhu illa zaniyatan aw mushrikatan wannan ma'anar yana nuna cewa a kaunin wanda suke cewa ayar ba mai shukuwa ba ce wato ita ga mazinaci yana jinafe ba zai yi ne jina da wata mata ba sai in ita ma mazinaciya ce an gane sun kuma ba mazinaciya ba ce to mushrika ce arriya ce addininta ya halitta mata jina an gane ita ga kuma mazinaci yana jina ba zai yi mazinaciya tana jina to ba zai yi ne zai jina da kowa ba sai wanda yake mazinaci ne ko mushriki ne wanda a addininsa jina ɗin ba haramun ba ne kun ga wannan ma'ana ɗin ayar ta fi kowa duba maganan cewa mansukiya ce an gane a yi saboda gari ya fito fili yanda shi ne kaunin wasu malaman tafsiri kaunin na farko shi ne kaunin kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri
alhamdulillah sai kuma wani tambaya na cewa mutum ne ya zo ne sai ya yi dahara kuma ya yi alwala zai yi sallah sai kuma cewa ya yi bahaya shin zai yi ne ya wanke iya da ya bahaya ba tare da ya wanke gabansa ba kuma sannan ya yi sallah
ba zai yi ba a lokacin da ya yi dahara ya yi alwala ya yi sallah yana tuna cewa ya yi bahaya bai wanke wurin bahayan nan ba alwalan da ya yi din ya kai ne ba ya cikin misali saboda sai istinja wato sarki ya yi inganta tukunnin alwala zai inganta sai alwala ya inganta sallah zai inganta an gane a lokacin yana tunawa cewa ai shi bai wanke gunda ya yi kashin nan ba to alwalan da ya yi ya kai ne abin da zai yi zai ya wanke gunda ya yi kashin sannan kuma ya yi ƙa'in fata alwala tukunnin ya yi sallah
sai kuma mai wannan tambayar cewa mutum ne ya yi tare da matarsa a lokaci na da riga to ya tabbatar na rigan nashi na dusa bai taba ba sai ka na ba to saboda haka ya zai yi sallah da wannan rigar ta sa
a dan kasancewa a da farko dai saduwa da iyali da tufafi abu ne wanda ba suna ba ne bai zo a karantarwa na addinin musulunci ba da farko ce ne amma idan mutum a kuskurance ko a jahilce ne zai yi to ma dama yana da yaƙini na jasa bai taɓa rigar nan nashi ba don kawai ya kwanta da iyalinsa da wannan riga ɗin ba zai hana ya yi aure shi sallah da wannan riga ɗin ba ma dama yana da yaƙini an gane amma in yana da shakka ko ya tabbatar ya taɓa to wannan hukunci sa daban
sai kuma wannan shi cewa yake dan Allah mana haihuwa iyayen yara ko iyayen mata na siya a kan al'adun aure wadda ba addini ba ne saboda yana sa samari rashin yin aure da kuma iyayen kansu yana sa su wahalhalu cikin wannan harkan aure sai haka dan Allah mana a jiya hankalin iyaye
a wannan mutum a ce wanda za mu je samari suna bukatar irin wannan mutum kuma iyayen yaran ma duk muna tare da su a nan iyayen yaran ma ba su nisa ba suna nan a tare saboda haka a rukunai dai na auren wanda aka sani shi ne babban ka sadaki shi kuma sadakin na a kan mai sa rubu dinar ne rubu dinar din nan ba ya ci naira 900 ko 1000 bai haura ba an gane shi ne akalla na sadaki ta nan da idan aka ba da wannan kudi aka yi aure auren yayi ya iya idanta an gane haka ne sai shi bi da wani lafazi da sauran abubuwa wadanda yake cinye ne wanda ba wani wahala hakika inda an sauƙaƙa ɗin wato an sauƙaƙa sadaki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama yake kaɗaitarwa wajen sauƙaƙa sadaki yake cewa khairun nisa'i aitharuhunna ma'una a wannan hadisi yake matan da suka fi alkhairi shi ne matan da sadakinsu ya zamanto yana da tsarki to saboda haka gaskiya inda hali iyaye su ce su sauta wajen sadaki ɗin ko da ma ya haura misali sadakin wato rubu dinar kamar naira 900 ɗin zuwa ainihin 1000 to muna son zai karya yake kamar 1500 zai ƙoganta 2000 yanda dai kowa zai samu wato ya bayar a auren
lahani
haka ma kuma dangane da al'adu kamar da muka bayyana wannan abubuwa din da su ne aure da sauran abubuwan da ba wannan bane ba sadaki bane ba shehu bane ba walimi bane ba cizon da za a ɗaura auren bane duk sauran bai addini bai zo da shi ba an gane addini bai zo da shi ba saboda haka sai a sauƙaƙa abin da ya samu kai a haɗa wa yarinya kai a kai ta yi mishin gidan mijinta kamar yadda a salafu sabi suka saki cikin yanzu
sai kuma wannan bai tabbatar sai kuma cewa yake yawancin menene auren shi'a kamin auren mutuwa kuma ya yanzu ana yin sa ko kuma me yasa bayan sa
a auren mutuwa a addinin shi'a shi ne auren da malaman duniya duk daga mazhabobi da kirkoki daban-daban na addinin musulunci suka haramta su sai su shi'a da su ya zo daidai da sauransu su suka halatta shi in kuma sai auren mutuwa kamar yadda wani marubucin su al-Fakim a littafin sa al-Fakim yake cewa yake wa jazata wa mawdu kasin min dubu abinda yake nufi da wannan magana yake wai ya halitta kai yi mace koda da cikin tafin hannu ne na alkama an gane ko na hannu ko na jibi ya kace jibi alkama ne a sanin sa shi abinda ya faɗa ke yi wato ya halitta ka nome ta abinda yake nufi a nan shi ne za a iya yarjejeniya da mace ba tare da izinin iyayenta ba ba su bu an gane dama malaman mu za su yi kulla ɗaurin aure an gane to za ku haɗu ku yi yarjejeniya daga kai sai ita ka ba ta iya abin da ya samu ka yanzu ya misalta ki da wani kafar min birni shi ke nan sai ka yi zina da ita saboda mu ba za mu shi aure ba ne an gane sai ka yi zina da ita wannan shi ne misalin mutuwa idan mun kwanan shekarun baya da suka gabata wani daga cikin su a garin nan ma a bulaburi ya yi da wata yarinya kawai wani mahaifi sai ya zo ya ga yarsa da ciki ya tuntuɓe ka da ciki ya yi a yi aure ta yi aure ni kuma ban sani ba aure kuma ba sadaki aure kuma ba wali ba shugu ba ko na duk shi kuma aure ta yi saboda ya yi kyankyan mata da ke jahila ce da ta san addini ba sai ya yi buɗar da ita wani aure ci ko yau ce wani ne ya ta ja ta ga wani ɗan shi a ne shaɗa ne ko ya ma alai ya san shi an gane a garin nan ma an yi wannan abu an gane sai da aka ba bambanci tsakanin nikahul mutu'a nikahul mutu'a da zina ba su da bambanci ta kowanne hanya an gane ta kowanne hanya ba su da bambanci kamar ka je okoto ne ka ba su abin da ya samu a hannun ka kawai ka yi zina da ita ba a zangon shi tsakanin ka yi musa da wannan abu ko ni da yani ka shi kake daga cikin majalisoshi da muka yi wanda ya yi tambayar ne ni wannan kasar da mun yi cikakken bayani har da wasu nau'in aure ma daban-daban da suke tsoron su a tsari duk mun yi bayani a kai wanda idan ka duba za ka ga cewa shi an shi ko addini shi a yahudanci ne zuzuru ko sa kawai aka ji aka tsara ba su da alaka da musulunci ko kana
sai kuma wannan shi ma yana so a kira na jama'a ta dangane da kamar abin da mani dan yi tsokaci a kai jiya da ta abin da David Beckham ya faɗa dangane da musulmai da musulunci kansa to akwai wasu da yake yan yaro samu shi zuwa can gurin ba shi ne dan wake ta dan jiya hankali matasa akan wannan harkar bol din
matasa masu sha'awar don da iyayensu waɗanda suka yi sakaci har zantin ya shiga cikin zuciyarsu abu ne sananne wannan mawaƙin wannan ɗan zantin wanda ni ban sai turai ka zama sai da wannan abin ya faru abin mamaki da zuta a ƙofar gida na wani yaro yana wucewa yana jikiri da wannan sunan yana cewa David Beckham David Beckham don kawai yan ta ambatan ta yake fito ta hunnan masifa shi bai zama ta haka ne ji ana ambatan ta an tarbiyyantar da shi a kan kansa da darajar sa amma ya gama gida na muke da har da wada koko da gida ne shi wannan David Beckham kowa ya san abin da ya fada shi a tambayar sa aka yi aka ce waye fito a duniya yace matarsa da ƴarsa da karansa waye fito amma kuma a duniya yace musulunci da musulmi ya fi kyama kuma abin mamaki sun yi samari za ka gan cewa hotunan sa ne a dakunan su a buge ayi gudun da suke sawa da hotonsa da sunansa a rubuce an gane har addu'a suke wata a kallonin su an mai sa su samu nasara wani ya ji gunda kuma abin ya zama cikin har yara kuma duk yana ɗora wannan laifin ne fa ga iyaye da kuma rabiyan yara ne saboda ba tarbiyyantar da su san Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ba ko ba tarbiyyantar da su san manzo da Ahlul Baitinsa ba haka kawai aka tarbiyyantar da su a wasu kan wasu arna a duniya wanda kamar yadda muke bayani jiya wannan hatsari ne da shi don hatsari yakan iya fitar da mutum a cikin addinin musulunci don ba za ka yi imanin ka yi inganta ba sai ka so dan uwanka musulmi kuma ka ji arne wanda ba musulmi ba ne ko da arne mahaifinka ne ko ɗanka ko dan uwanka ko wani danginka kamar da Allah ya bayyana a ƙarshen suratul Mujadala to lokacin da wannan yaro da mai muke ba ku labarin na san shi yana zikiri da David Beckham yana kanta da to kinga gidan da biyu a zuciyarsa mun ji cewa yayi mana hadda sai an akara min jikin ku ko haka mun ji ku duk kimin da yake a bugun yana ta ambata shi to ya ji yana son wannan san kullun kasa shi sai yake yana ambata yake a ambata ka to ya kuce cewa ya kuce gani in ya wannan ya mutu a ranan ya kuce sannan kuna ganin cewa ya mutu shi kuma in ya mutu ai ne ka duri din nawa ne shi wai ka fitar da shi ba shi sai dan ma yi ka da cuta musu san manzo da san ahli baiti da sun sa dan man ji san Allah ne san Allah da san ma da mai da sai hai ba sai ne kyale shi shi ku ne ka ji san wasu wanda san shi din zai fitar da shi a shi ma din ne kirishi an ga to kuma da aka lokaci yayi da ayyukan shi samari da za mu ce a samari kai ga har kullum ma mutane sun fitu da harkar dai yaran shi da matan shi da su kansu da fatan su ko shi cewa matan shi ne ne su da makara da ni su shirye su a addini su ne su ne ta inda ba su sani ba an gane wannan matan shi su ne domin kuma su sadalatar da su akan abubuwan da suke wa ɗan ɗan su musulmi a duniya kai kana nan ku taru ku dubu ko dubu biyu a cikin sabuwar ko kuma gidan bidiyo kuna kallon kallon gafa a lokacin ne ba ake zuba wa ƴan uwanku musulmi a Iraki a Afghanistan a Palestine da Turusa ana kashe su ana rusa musu musallatai kai kuma kana zaune kana ta ihu kana kallon makiyinka waɗanda su ne suke zuwa suke kashe ma ƴan uwa musulmi a Iraki da Palestine da Afghanistan kaga sun kai zalatar da kai a lokacin kai ba ka sani ba an gane don haka ne suka tunkuri abubuwan da ya shafi wasanni abubuwan da ya shafi tallace-tallace da abubuwan da ya shafi mata kamar da zuwa mun yi cikakken bayani a kai ana da yana da muhimmanci a domin sassa don a saurara salamu alaikum
alhamdulillah nan muka zo ƙarshe da kafi ko kuma munasir shadid akwai kamar da muka saba da duk sati malai na mara karatu a masallacin da iyali da Allah da ya kyanta don ra'ayin ta dan adam yayi malai na ce dan ne mutum ka biya